واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacin juma'a 17 ga watan Ramadan jirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 daidai da 6 ga watan 3 miladiya ta 2026 kamar dai yanda muka saba haduwa cikin waɗannan kwanaki masu albarka daidai wannan lokaci a wannan masallaci na juma'a na Ahmad bin Yasir ke cikin wannan unguwa ta Hausawar Dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karanta wasu ko sauraron wasu daga cikin ayoyin Alkur'ani da kuma tarjumar ma'anonin su gwargwadon hali muna nan dai a cikin suratu Ali Imran kuma ajiya mun karanta kusan ayoyi da dan yawa amma dai guda ɗaya muka iya tarjuma ta da bayanan da suka dangance ta ita ce aya ta 164 laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wannan aya ta cancanci a dauki kwana da kwanaki ma ana bayanin ma'anarta duba da irin abin da ta kunsa na ma'ana kuma wani irin farin albishir wanda Allah madaukakin sarki da kuma tagomashi da yawan mu'minai na aiko mana annabin Allah farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ayat ta faɗi wasu daga cikin sufofin aikin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya gabatar wannan shine a kusan ayat da muka karanta jiya kuma ayat tana dauke da darussa gaskiya masu yawa farko dai ni'ima mai girma da Allah madaukakin sarki yayin da aka yadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka cikin wannan aya domin Allah madaukakin sarki ya ce aiko shi rahama ne ba wai ga mu'minai kadai ba ga talikai amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zame wa duniya rahama da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani kowa da waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba da mutane da aljanu har da dabbobi kai har da sauran dukkan halittu na Allah madaukakin sarki sai zamto rahama ce ga talikai gaba daya aiko shi sannan rahama ce da ni'ima ta musamman ga mu'minan da suka yarda cewa lallai annabin Allah annabi ne na musamman dan aike ne jakada na musamman suka karbe shi hannu biyu suka kuma yi masa biyayya suka yi imani da shi suka kaunace shi suke kuma bibiyar halayensa da dabi'unsa da koyarwarsa wannan ni'ima ce wadda take mu'minai sun same ta daga Allah subhanahu wataala kuma muna godiya ga Allah akan wannan ni'ima sannan daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan sai Allah madaukakin sarki ya nuna kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yaya al'umma take a cikin wani irin duhun jahilci suke wani irin maguzanci mutane suke cikin sa wace irin shirka ce mutane ba sa yi wani irin tabara ne da saban Allah da ta'addanci al'umma ba sa yi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya zamanto aiko shi wani haske ne da ya haska duniya ya gyara mutane waɗanda ajiya ƴan ta'adda ne a yau suka zama managarta ajiya mashaya ne ƴan giya a yau suka zamanto mu'minai salihai a sahun gaba a sallah wajen ainihin bin Allah madaukakin sarki, ajiya da shekaran jiya ba su da aiki sai bautar gumaka, ajiya da shekaran jiya ba su da aiki sai fadace fadace irin na daba a tsakankanin su. Amma aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane sun rikide kamar ba su bane na jiyan nan da na shekaran jiya. Wannan ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya zamarwa duniya rahama, kuma dama Allah ta'ala ya sufanta shi cewa wani manzo ne na musamman mai tausayi mai kauna. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Dama ga sufar sa, kuma Allah madaukakin sarki ya aiko shi kuma ya isar da sakon, kuma an ga tasirin zaman sa a cikin duniya. Domin dukkan sahabban nan nasa managarta da kake jin tarihin su gwanin ban sha'awa, kafin zuwansa yawancinsu suna kan wata tafiya ce wadda take ko dabbobi sai haka, suna cikin wata rayuwa cikin duhu, suna cikin wata rayuwa irin ta ban kaura da dimuwa. Amma aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai gashi suna ta gyaruwa, suna ta kimtsuwa, dan dama an ce karanta musu ayoyinsa. Kenan daga cikin hikimar karantar da mu ayoyin Allah kenan, dan su yi tasiri wajen samar da spiritual changes a rayuwarmu, ma'ana a samar da juyin juya hali amma na zukatan mutane daga wasu abubuwa marasa kyau zuwa ga abubuwa masu kyau. Wannan yana daga cikin hikimar karantawa mutane Al-Qur'ani. Shi yasa dukkan al'ummar da ake karantar da Al-Qur'ani, ake karanta Al-Qur'ani a cikinta, to ta sha bamban da al'ummar da take safanin haka. Shi yasa a jiya bayan mun tashi akwai yan uwa da muka tattauna da su game da musamman karatun da aka yi ya dan yi dimi na maganar gululi din nan. Duk wanda yake da ragowar imani, karatun da aka yi zai daga masa hankali, musamman in ya Allah ya jarabce shi da zama cikin ayyuka irin na yau da kullun, musamman a cikin gwamnatoci ko wani abu mai kama da haka. Duba da irin yanda al'amura suka yi nisa, taɓarɓarewa cikin al'amura na musamman na tafiyar da gwamnatoci wani lokaci, akan samu wannan damuwoyin da yawa. Da haka in mutum ya tsinci kansa a irin wannan tafiya a matsayinsa na jami'in gwamnati wanda yake so ya kamanta ya bi Allah madaukakin sarki cikin aikinsa, to kuma ga yanda al'amura suka zamanto, waɗanda ba sa so a yi gyaran, ba sa son a zamanto an yi daidai, su suka yi rinjaye, su suka fi yawa, su kuma mafi yawan lokuta su suka fi galaba, ma'ana su ne a sama a matsayin manya, wanda shi kuma yake so ya kamanta kila yana ƙasa. To a irin wannan duk mun tattauna wannan. Amma abin da ya sa na shigo da wannan dan soko da wannan bayanin cewa ka duba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi yayi tarar da duniya, lalacewar da yazo ya tarar da al'umma, kila kana iya cewa ta dara ta ninka irin lalacewar da muke tunanin al'umma tana ciki a yau. Da haka hanyar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bi wajen karantar da mutane da wayar da kan mutane da sake kimsa musu imani da garan bawul game da abin da ya shafi halayya da dabi'u, wannan yana daga cikin abin da yayi tasiri wajen samar da juyi da sauyi na halayya da dabi'un mutane suka zama masu kirki, har aka wayi gari mutum yana jin tsoron taba amana, har aka wayi gari aka samu aminci mutum zai iya tashi daga nan da dukiyarsa ya ɗebi tafiya kilomita na ɗaruruwa, baya tsoron kowa sai Allah madaukakin sarki sai namun daji. Wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara. Da haka duk wanda Allah ta'ala ya sa suke cikin wani tsari wanda kwama tala ta yi yawa cikin sa, hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a canza su ba, ayoyin Al-Qur'ani suna nan ba za su canzu ba, an karantar da mu su ne ma dan su canza mu din. Daga ai dama malaman tarbiyya sun ce shin wai dama can dan adam ba shi da kirki aka dinga aiko annaba su mai da shi mai kirki, ko kuma dama can mai kirki ne lalacewa yayin daga baya aka aiko annabawa dan su gyara shi su mai da shi asalin sa? Malaman tarbiyya duk sun yi sabani a wannan. Wani sun ce dama can dan adam in ka karanta Al-Qur'ani ba shi da kirki, dama can ka karanta yanda Allah ta'ala ya dinga sifanta dan adam innahu kana zaluman jahula wa kana al-insanu qatura wa kana al-insanu akthara shay'in jadala wa kana al-insan, gashi nan zaka ga galibi duk sukofin da Allah ta'ala yake faɗa na Allah na dan adam, to kana iya cewa ainihin wato halaye ne waɗanda suke dama can a haka aka halicce shi. Shi yasa Allah ta'ala ya aiko da annabawa ya saukar da littattafai dan su zo su mayar da dan adam mutumin kirki. wasu kuma suka ce a'a dan adam asalin sa mutumin kirki wasu yanayin yika ne suke canza shi tasirin shaytanu na mutane da aljanu tasirin bi'a environment tasirin wato peer group kawaye ko abokai karinus so to wayannan suna da tasiri wajen lalata dan adam suka ce saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wanda aka haife shi a saiti aka haife shi daga bayan ke rikidewa ya zama ainihin wato mutumin banza ko ya zama shashasha ko ya zama marar keke ko ya zama mai saban Allah amma asali kidirar da Allah ya halice shi da ta nagarta ce daga bayan tasirin iyayen da suka haife shi tasirin tarbiyyar da ya samu ita take zaman mai take dorar da shi akan wannan halitta ta sa ta asali ko ta canza shi to ala ayyati halin da ko wanne cikin akawal din malaman tarbiyya in mun dauki cewa dama can dan adam ba shi da nagarta annabawa aka turo da manzanni da kuma littafai domin a gyara shi wannan zaka iya kawo ayoyi da suka nuna haka in kuma ka dauki kaulin da suke nuna domin sun ce asali dan adam ba suwancin suka ce asali dan adam ba nagartacce bane domin kowanne dan adam yana da wannan taban a cikin zuciyarsa banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce shi ma in kun tuna lokacin yana karami lokacin yana wajen kula yana nana wato abin nan Halimatu Sa'diya tana renan sa lokacin ai mala'iku sun zo sun masa wani surgery ko wani operation haka suka tsaga kirjinsa suka fito da zuciyarsa suka cire wani abu suka jefar suka ce rabar shedan ne suka wanke ta da wani ruwa na zamzam ko wani abu mai kama da haka a cikin tasa suka sake mayar da zuciyar suka dinke shi kadai ne zaka iya cewa babu rabar shedan a tattare da shi amma ni da nake da magana ba wanke zuciyata ba tana nan a haka kai ma da nake maka magana kai ma haka zuciyarka take shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa kowanne ɗaya daga cikin mu yana da karini ma'ana yana da shaytani aka ce har kai ya bakin Allah ya ce hanni sai dai ni Allah ya ce maki ne nawa ya musulunta ruwaya guda biyu ko dai na sa ya musulunta ko kuma ruwayar Allah ya kubutar da ni daga sharrin nawa ma'ana shi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fi karfin sa Allah ya sallada shi a kansa wata ruwaya kuma tace na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shaytani ya musulunta to ni fa na yana nan tuburan fa na ka fa yana nan tuburan kuma fada muke ta yi da surubis wata rana murinjaye su wani lokaci kuma kila karin dinka yayi nasara akan kai danne ka ya saka kai abin da ba shi ke nan ba da haka ala ayyati halin abinda nake so sake haskawa musamman a game da yanayin musamman kasar mu Najeriya kowa ya san wasu abubuwan ba daidai suke tafiya ba misali ko kuma wasu abubuwan ba haka ya kamata su tafi ba kuma kila mutum yana cikin tsari yana cikin system wannan ba zai zama uzuri ba har a gurin Allah ka kasa yin abin da shi ya kamata kai gurgudan iko fattaqullaha mastata mun karanta fattaqullaha haqqa tuqatihi a cikin wannan surar ku ji tsoran Allah hakikanin tsoran Allah har ma wasu malaman suke ganin wannan ayar waccan aya ta fattaqullaha mastata ta shafe ta wasu suka ce a waccan ayar ba shafa wannan ce ba karin bayani take haka gurgudan tsoran Allah na kila ya be kai gurgudan tsoran Allah ka ba da haka da aka ce fattaqullaha mastata'tum kenan kowa zai bi Allah iyayen da ya iya da haka in mutum ya samu kansa a jami'in gwamnati ko ya samu kansa da wani mukami na gwamnati ko ya samu kansa a mulki ko ya samu kansa a cikin idkan wata amana cikin amanoni ba lalle sai aikin gwamnati ba ba lalle sai ainihin wato mulki na siyasa ba amanoni suna nan da yawa da yawa da aka daddanka amana duk mun bada misalai akan su hatta mutum a gidansa amana ne hatta malami da dalibai amana ne duk wayannan amanonin mutum yayi iya gurgudan ikon sai ya sauke rashin saukewar wani ba uzuri bane kai kake sauke naka abinda yafi karfinka Allah ya gani kuma akwai hadisi da zai sake warware mana wannan iskalin hadithin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu hadithin Muslim man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda yaga ana ba daidai ba hadisin ya faɗi hanyoyi guda uku da ya kamata ya bada gudunmawa wajen hana ba daidai ba ko dakile ba daidai ba ko rage yawanta ko taka mata burki wato shi munkari wani lokaci in ka zo office ma ga ba za ka iya hana a ci gaba da wasu abubuwan na ba daidai ba to ta tsaye su iya nan kai iya ikonka
misali kazo ka tarar da office din ana abubuwa na cin hanci da rashawa da waye kuma ka auna ka ga ba za ka iya hada ba to akalla zuwan ka ya taimaka wajen tsayar da abin iyanan kai ya kokarin ka misali da kazo sai ka hana cin hancin ya ci gaba da fadada sai ka hana shi walwala yayin ta kokari a guri guda yayin ta abin nan abin sai ma in ko za ka iya cikin goma da ake yi ka rage koda 1% ne kai kokari ba za ka iya canza tsari ba gaba daya domin za ka canza tsari sai ka canza waɗanda suke cikin tsarin to kuma canza wanda suke cikin tsarin wannan ba aikin ka bane kai ma an kawo ka ne kai ma kai naka to abinda za ka yi kawai ababin abinda muka karanta na hadisi shine kai iya abinda kake ganin shi ya kamata kai wanda yafi karfin ka Allah ya gani dama mun karanta hadisin marra aminkum munkaram fal yughayyirhu bi yadihi daya na farko kenan fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adwaful iman akwai fa bi qalbi akwai barnar da kana kallo amma abinda Allah yake so ba za ka iya hana ba da karfi dan baka da karfin ba za ka iya koda magana ba maganar za ta iya jawo maka wato wani irin abu da kai ba za ka iya jure masa ba to Allah ya ga ka barranta a zuciyarka ba ka yi Allah ya gani ba za ka iya hana shi ba amma kai karkai ba za ka iya hanawa ba amma kai karkai kuma in za a yi da kai ka ce a kai ba ka bukata kamar yanda jiya cikin yan uwa wani yake cewa wani lokaci za ka kawai from nowhere ko kuma za ka iya sanin daga ina amma kawai sai ga cikin account ɗinka tunda ana sanar da bayananka kawai sai ga an turo maka kamar miliyan 100 to har ma yake tambaya shine yanzu wannan miliyan 100 kai ka san so ake a rashin gaskiya kamar daure ba baki ake so ai kai ma ga ka so nan an turo maka to yanzu yayi kamata kai yanzu ya kamata in za ka mayar ina za ka mayar in kuma ba za ka mayar ba za ka yi ita to zan sani da aka sai ga duk wanda suke kokarin su ni daidai to suna shan wahala a system da ya zamanto kila rashin daidai ya fiyawa to amma kullun abin da muke faɗa kuma wannan shine ya daidai da koyarwar addini shine mutun ya dauki abin da shi kumumin al'amali ba ta fikuna ka dauki abin da zaka iya wannan kudi da aka turo in zaka iya mai da shi lalitar gwamnati sai ka mayar kawai domin kai kudade irin wannan suka zamanto ba halastattun kudade ba to kai neman takhallusi neman kukuta kake daga gare su har ma kila zai iya zamantowa in ba mu hanyar da zaka iya maida su to tunda ka san kila gumin talakawa ne kai kai kade saboda ana so abin nan ka abin nan kana iya yin wani project da kowa zai amfana da kudin ka sa aniyar ka cewa wannan kudin ana ta zuwa ana jaiwa godiya kai kuma kana ta jin cewa so kake kadi da Allah lafiya su zaka iya yin wannan so ala ayi halin dai wato kai iya abin da kake ganin zaka iya kuma in Allah da in ka zama kai kadai gobe za a iya samun nabiyinka jibu za a iya samun wani na uku gata za a iya samu alkhairu fi wa fi ummati ila yawmil qiyama alkhairi yana cikin al'umman manzon Allah har zuwa tashin alkiyama da haka ba za a taba rasa nagari ba kamar yanda kuma baka isa ka hana samun bara gurbi ba haka Allah ta'ala ya alƙawarin za a zauna duniyar nan kuma haka za a yi ta fada tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin masu son aidaidai da wanda ba sa so aidaidai wannan ba za ka iya raba ba amma kuskuren shine wato in ba za ka iya hana ba join them to wannan shine inda kuskure yake ba za ka iya hana ba to tunda ba za ka hana ba shiga ai da kai to wannan kuma gaskiya hadisan da muka karanta da ayat da muka karanta ba za ka iya samu ba za ka iya samun yanda za ka kukuta a gaban Allah ba ranar tashin alkiyama da ta mun hada waɗannan abubuwa guda biyu insha Allah ina ganin ga wanda yake son yana samun kansa cikin damuwa a yanayin neman abincinsa ko sana'arsa ko aikinsa to gaskiyar magana ina ganin wannan tana daga cikin hanyar da mutum zai yi ba ce akai lalle sai ka zo ka hana tsari ba gaba ɗaya ka dauka in zaka iya hanawa da baki da hannu a matsayin ka na shugaba a gurin to sai ka hana kuma kamar yanda na faɗa hanawar in ba za ka iya hanawa duka ba kar ka ce in ka zo ka ga ana ba daidai ba dole sai an daina rana ta gaba daya a in ya zama to a zaman ka akan kujerar cikin abubuwa goma kai nasarar hana guda daya ai kai kokari ilan Allah ya ce maka bayan ka ba kujerar wani yazo shi ma ya sake rage guda daya kaga ana samun raguwa maimakon kila da kai gurbar gurbi ne kazo kana tara ana yin barnar 10 cikin 100 kila kai ma an kawo sai ka maida ita 20 cikin 100 kila aka samu wani corrupt din shi ma wanda yake shi ma bayan ka tafin yazo kila sai ya maida ita 50 cikin 100 to shi yasa barnar ko da rage ta ake yi kuma malamai suka ce in ba za ta ragu ba fa ko hana ta ci gaba kai ba shi ma fa zaka samu lada mai yawa a gurin Allah so ina ganin duk wanda yake da irin wannan in ba zai iya hanawa duka ba ya rage in ba zai iya ragewa ba to ya hana ci gabanta ya hana ci gaban wannan munkarin a daidai wannan lokaci wannan shi ma ya bada gudunmawa sannan duk kudin da yake da yakinin cewa ba kudade bane masu tsafta da suka shigo masa to hanyoyin takallusin ne a fahimta ta guda biyu imma in akwai yanda zai iya maida su treasurer gwamnati mayar in babu yanda zai iya maida su a can to zai iya yin wani project wanda project ne wanda al'umma gaba ɗaya za ta mora wallahu ta'ala a'lam da haka wannan yana daga cikin abinda waɗannan ayoyi suke dauke da shi sannan abu na ƙarshe mun fahimci cewa alqur'ani ba za mu iya fahimta sa ba in ba tare da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda fasaharsa da ƙwarewarsa da ganewarsa game da alqur'ani zai iya aiki da qur'ani kadai ba tare da hadisi ba wannan a bayanan da muka ji jiya mun fahimci cewa alqur'ani ba zai taba rabuwa tare da sunna ba tare suke domin ita sunnar na shi alqur'ani ita sunnar ita ce bayani fashin bakin alqur'ani alqur'ani yakan zo da wani bayani a dunkule to in yazo da shi a dunkule ita kuma sunna ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo yi fashin bakin wannan dunkulallen bayanin na Allah ya fadiya Allah yake so a yi ko ya Allah yake nufi misali a tsayi da sallah a bada zakka haka Allah ya ta faɗa cikin alqur'ani amma ya za a yi sallar Allah bai faɗa ba raka'a nawa za a yi faɗa ba da wacce da wacce da wacce da wacce Allah bai faɗa ba amma da ya ce a tsayi da sallah ya ce a bada zakka ya za a bada zakka Allah bai faɗa ba ya dai faɗi zakkar da me za a cire wa zakkar nawa za a ci a alqur'ani to sai bayanin yazo na bayanin yanda za a tsayi da sallah da rakawoyinta lokacinta farkon makutarinta ƙarshen makutarinta raka'a nawa za a yi me za a karanta a tsaye in an yi ruku'u me za a karanta in an dago me za a ce in an yi sujada me za a ce in an zo zaman tayya me za a faɗa in an kidar da sallah me za a faɗa dan ya nuna cewa an kidar da sallah wannan duk babu shi a cikin alqur'ani da haka a tsaye karatun sura da karatun fatiha da sura in an yi ruku'u ayi tasbihi in an dago sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd in an tafi sujada ay kabbara in an yi sujada subhana rabbiyal a'la in an dago rabbiki firli in an koma sujada subhana rabbiyal a'la ko wani cikin azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito in an taso a miƙe raka'a ta biyu ita ma ai haka in an zo ai zaman tahiyya in sallar asuba ce ai sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wannan babu shi a cikin alqur'ani amma kuma alqur'ani ya ce a tsaye da sallah an fahimta da Allah ta'ala ce aje ayi aikin haji a dunkula kawai aka ce aje ayi umarnin aje ayi aikin hajjin aka amma ya za ayi aikin hajjin wannan shi ma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo anni manasikaku to wannan yan uwa ina ƙara fadar cewa daga cikin babban darasin da wannan aya take dauke da shi annabi abu biyu yazo da shi yazo da alqur'ani yazo da sunna in ka ce baka yarda da sunna ba to gaskiyar magana baka yarda da alqur'ani yau idan ba za su rabu ba dan abu biyu Allah ya bashi ya bashi alkitab da alhikima alkitab alqur'ani alhikima sunna da aka babu yanda za a iya raba su da aka mu fahimci wannan shi ma yana daga cikin abin da muka samu cikin wannan aya insha Allah ta'ala da aka insha Allah za mu dauki aya ta gaba wa lamma asabatu aramma bismillah
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا
نعم
قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
الله مدوكين سركي يجي أولما أصابتكم مصيبة يعني دي سأن دا دي يند وطا مصيبة تساميكم يا قومو مني وهي ما أصيب منكم يوم أهد شين أبين دي ساميكم رانر أهد ranar Uhudu mun karanta cewa sahabbai abin da ya same su dai ba mai dadi bane to duk sanda wani abu na musiba na rashin dadi ya same ku kad asabtum mithlaiha wanda wannan abin da ya same ku kun samar da ninkin sa guda biyu ga mushrikai ma'ana irin abin da ya same ku na lallasa ku da akai a yakin Badar na guduwa da kukara a yakin Badar to ai kuma kun yi irin sa kun samar da irin sa ga mushrikai ranar yakin Badar kad asabtum mithlaiha min almushrikina fi yawmi badri qultum sai ku dinga fada muta'ajjibina kuna masu mamaki kaifa yakunu hadha ya wannan nasarar ya rashin nasarar nan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fina kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu ya wannan nasara kuma ta faru a tare da mu wa haula'i mushrikuna bayan kuma wadancan da suka yi nasara su kuma mushrikai ne Allah madaukakin sarki yace qul lahum ya muhammad ka ga ya musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa min indi anfusikum hadha alladhi asabakum wannan abu da ya same ku a yakin Uhud huwa min indi anfusikum wannan abu ya faru ne ta bangaren ku bi sababi mukhalafatikum amra rasulikum dalili ku saboda kun saba wa umarnin manzon ku wa iqbalikum ala jam'il qana'im da kuma tafiya tattara ganima da kuka yi inna allaha ala kulli shay'in qadir ay inna allaha yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yaga dama wa yahkumu ma yurid yana kuma hukunta abin da yayi nufi la mu'aqibali hukmihi babu wanda yake iya bibiyar hukuncin Allah subhanahu wataala ma'ana wannan abin da ya faru ne ranar da aka yi Uhud kamar yanda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa lamma kana yawm Uhud min al-aam al-muqbil yayin da shekara ta kewayo bayan yakin Badar da shekara daya a yakin Uhud bima sana'u yawm badrin min akhazihim alfida wato uqibu sai aka yi wa musulmi uquba bima sana'u saboda abinda suka yi yawm badrin ranar yakin Badar min akhazihim alfida na karbar fansa da suka yi fa kutila minhum 70 an kashe mutum 70 daga cikin su wa farra ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anhu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsere suka gudu suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kusira da rabaiyatahu aka karye hakoran annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba wa hushimatil baydatu ala ra'sihi aka fasa kwalkwali hular kwano da take kan annabi sallallahu alaihi wasallam wa saboda karfin saran da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya fasa hular kwano da take kansa wa sala damu ala wajhihi har ma jini ya kwarara a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu sayyidina Umar yace shine sai Allah ta'ala ya saukar da awalan ma asabatkum musibatun kada asabtum mislaiha yanzu duk sanda wata musiba ta same ku duba da abin da ya same ku ranar Uhud kenan na kashe muku mutum 70 da aka yi kad asabtum mithlaiha to ai kuma kun samar da irin wannan ninki biyo ranar Badar domin su ma kun kashe mushrikai mutum 70 kuma kun kama fursunoni 70 kaga mithlaiha kenan can ku ba kama muku fursuna ko ɗaya ba a Uhud amma a Badar ai su ma kun dandana musu kuda kun kashe musu mutum 70 kun kame mutum 70 a matsayin fursunonin yaki amma ya kuma kuke mamaki har kuna cewa min aina jara alaina hadha yaya kuma wannan abu ya faru gare mu
sayyidina Umar sai yake cewa wannan sababin saukar wannan sura ul huwa min indi anfusikum zuwa karshe bi akazikum alfida wannan yana daga cikin ra'ayin wasu daga cikin malamai cewa abinda ya faru da su ranar Uhud saboda karfaffan sa da suka yi ranar Badar ne ka san bayan an kama fursunonin yaki ranar Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar waɗannan fursunonin me za a yi musu wasu suka ce kamar sayyidina Umar ibn Banta ba radiyallahu an shi cewa ya kawo a kashi me ra'ayinka game da waɗannan fursunonin yace a rage mugun iri ya ba ikin Allah in banbanta ba a cikin sahabbai kamar sayyidina Abubakar shi kuma sai yace a karfan sa kuma dama Allah ta'ala ya bada ya ba shugaba irin wannan wato damar fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al-harb aw zaraha to da haka sai annabi ya karkata zuwa ga ra'ayin a karfan sa to sayyidina Umar sai yake ganin karbar fansan nan ta mutun 70 shi ya jawo wannan barnar ko hasarar da aka yi maimakon a kashe su an rage mugun iri aka karbi fansan su aka sake su suka sake komawa suka ƙara ƙarfi to gashi sakamakon abin da sakin su ga abin da ya biyo baya yanzu gashi kuma sun zo sun kashe musulmi mutum 70 an gane ko da aka ci sayyidina Umar radiyallahu anhu da wasu cikin malamai suna ganin dalilin saukar wannan aya ta sauka ne saboda karbar fansa da aka yi a yakin Badar wasu malaman suka ce a wannan aya ta nasara da kafirai suka samu a yakin Uhud to nasarar ta samu ne bi sababi isyanikum li rasulillah saboda sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuka yi hina amarakum a lokacin da manzon Allah ya umarce ku Allah tabarahu min makanikum kar ku bar gurin da ya bako ya ajiye ku fa asaitum sai kuka saba yani bi zalika rumat abinda ake nufi waɗannan maharban wanda muka bada misali muka yi ishara zuwa gare su wanda aka bar su akan dutsen Uhud aka ce ko an yi nasara ko ba ai ba kasu sako to sauko wanda suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya jarrabe mu'minai a wannan yaki inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne akan dukkan komai sai Allah madaukakin sarki ya ce wa
ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wa liya'lamal mu'minin
wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani abinda ya faru da ku ranar da jama'a guda biyu suka hadu da juna ai wa ma waqa'a bikum abinda ya afka muku min jirahin na raunuka da kuka samu aw qatlin ko kisa fi gazwati uhudin ayati uhudu yawmal taqa jam'ul mu'minina wa jam'ul mushrikin ranar ko lokacin haduwar wato jama'ar mu'minai da jama'ar mushrikai فكان النصر للمؤمنين اولا نصر سي تفار زمانتوا مؤمنين سو suka samu nasara a karan farko ثم للمشركين ثانيا sannan sai kuma wato reshe sai juye sai kuma nasara ta koma karo na biyu a hannun mu'minai a hannun mushrikai kaman yanda muka karanta kissar a baya to wannan abu da ya faru ranar ko lokacin haduwar waɗannan rundunoni guda biyu samun nasara a karo na farko ga mu'minai samun nasara a karo na biyu ga mushrikai fa zalika kulluhu bi qada'illahi wa qadari wannan abu duk ya faru ne da hukuncin Allah da kaddarawarsa haka Allah ya hukunta Allah a cikin kudurarsa ya hukunta a karon farko mu'minai za su yi nasara saboda bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hukunta ya kuma kaddara za su saba wa umarnin Annabi sanadiyar saba umarnin Allah zai juyar da nasara ga kuma mushrikai wannan bi iznillahi kenan wannan duk abin da ya faru nasara farko da kuma nasara ta biyu da aka samu daga ɗaya bangaren wannan duk ya faru ne bi iznillahi da iznin Allah sannan waliya'lamal mu'minina ay waliya'lamallahu almu'minina as-sadiqina minkum dan Allah madaukakin sarki ya bayyanar da mu'minai kuma mu'minai na gaske daga cikin ku dan Allah madaukakin sarki yayi haka shi yasa aka samar da waccan jarabawa aka samu nasara a farko daga bangaren ku nasara ta biyu daga ainihin wato makiyan ku ranar da iltaqal jama'an firarukum bayna yaday aduwikum wa qatluhum li jama'atin minkum wa jirahatihim li akharin gudun da kuka yi bayan cin nasara da kuka yi na farko da Allah ya jefa ku karyewa da tsoro kuka fice da gudu kuma makiyan ku suka samu damar kashe wata jama'a daga cikin ku kamar mutum 70 da jikkata wasu daga cikin ku kana bi qada'illah wannan didda sanin Allah Allah ya hukunta faruwar haka wa qadarihi ya kuma kaddara faruwar haka wala wal hikmatu fi zalika kuma Allah yana da hikima cikin faruwar haka domin Allah yayi haka ne wal ya'lam al mu'minin ai dan Allah madaukakin sarki ya bayyanar da mu'minai alladhina sabaru wa inda suka yi hakuri wa sabatu suka kafe basu gudu ba wa lam yatazalzalu basu kuma ainihin wato girgiza ba sannan sai Allah ta'ala ce wal ya'lam alladhina
wal ya'lam alladhina nafaqu وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا
نعم
قالوا لهم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
وليعلم الذين يتون أسيرا أبين لكي تشنزكا تنسو هنا قال المؤمنون لهم لو كتند مؤمنين سكي تشيوانسو تعالوا قاتلوا في سبيل الله ai ta'alu qatilu ma'ana fi sabilillah ku fito ku taho ku biyo mu mutafiyaki domin daukaka addinin Allah tare da ku au kunu wa aunan lana ko kuma akalla ku zama masu taimaka mana bi takfirikum sawadana ta hanyar ƙara mana yawa fa qalu sai su munafikan suka ce launa alamu annakum tuqatiluna ahadan da dai mun san cewa za ku yaki wasu ko za ku yaki wani la kunna ma'akum alaihim to da mun zama tare da ku wajen yakar su hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan lokaci sun fi kusa da kafirci fiye da kusancin su da imani me yasa suka fi kusa da muna wato kafirci fiye da kusancin su da imani Allah ya ce saboda yaquluna bi afwahihim suna fada da bakunan su ma laysa fi qulubihim abinda babu shi a cikin zukatansu wallahu a'lamu bima yukhfuna fi sudurihim Allah madaukakin sarki yana da masaniyar abinda suke koyewa a cikin zukatansu wal ya'lam alladhina nafaqu ibn kathir yake cewa dan Allah ta'ala ya bayyanar da waɗanda suka yi munafurci wa qila lahum wayanda aka ce musu ta'alu ku fito mana qatilu fi sabilillah kuma ayyakin nan tare da ku awidfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum suwaye wayannan Allah ta'ala ya ce ga dangu cikin munafikai sune mutanen Abdullah ibn Ubay ibn Salul ka san yayi nasarar mayar da wasu dama a yakin Uhud kuntuna ya mayar tunda musulmi da su dubu ne yayi nasarar hure kunnan mutum 300 suka koma waɗanda bai iya yin nasara da su ba wasu sun taho yakin to waɗannan din mutanen Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ai su ma an ce su fito a taho yakin da su ko din su zo su yi musharaka waɗanda suka koma tare da shi a hanya fattaba'ahum rijalun minal mu'minin yuharridunhum 'ala al-ityan wal-qital an samu wasu daga cikin mu'minin da suka bi wayannan munafukan da suka koma suna karfafa su cewa ku fito ku taho mu tafi ya za mu fito da ku kuma sannan ku koma ku taho mu tafi wajen wannan yaki suna kwadaitar da su wannan yaki wal musa'ada da kuma gudunmawar su ana maganar kafirai su 300 muna mu 1000 kuma 1000 kuma an ɗebi wani adadi an sake zige su sun koma ku zo mu tafi mana walihada qala dan haka Allah ta'ala sai ce awidfa'u imma ba za ku shiga cikin yakin ba to ku zo mana ku ƙara wa adadin mu yawa akalla yawan namu ya zaman to ya furgita su mun ji ba za ku shiga yakin ba to sai Allah ya ce to ko ba dan ku yakin ba tunda dama kuna da wannan abin a ranku ba kwa so ku yaki to ku fito mana alal akalla ku ƙara ma adadin mu yawa haka wasu malaman suka ce awidfa'u ay kaffiru sawadil muslimin ma'ana ku yawa muslimin al'umma muslimin jama'an muslimi ku ƙara musu yawa mana awidfa'u wasu kuma suka ce awidfa'u biddu'a to ku zo mana ko kuna gefe ne kuna mana addu'ar Allah ya ba mu nasara in ma ba ku zo ku shiga yakin ba to ku zo mana ko dan ku ƙara mana yawa ko dan ku dinga mana addu'ar Allah ya ba mu nasara wa qila awidfa'u dinna awradu ko kuma ma ku yi mana zaman ribadi wasu kuma suka ce awidfa'u to ko dan kare gari in ma ba za ku yaki dan kare addini ba domin mutanen nan da yin suka yi nasara akan ku cikin garin Madina za su shigo akwai dukiyoyin ku akwai iyalan ku akwai ƴaƴan ku a cikin garin Madina to ko dan bawo garin Madinan kariya ku fito mana a tare mutanen nan tunda kun san cewa mutanen nan da gaske suka fito yaki amma saboda munafiki matsalar sa tana da yawa wai sai suka ce law na'lamu qitalan lattaba'naku kafiran nan na Makka mushrikan nan an kashe musu mutum 70 a Badar mutum nawa 70 aka kashe musu a Badar an kashe mutum 70 a Badar an jikkata musu wasu dan haka sun fito da jin haushin daukar fansa sun kashe dukiya mai yawa wajen gayyatar wasu sojojin na wani na wasu yankuna sun baro har garin Makka sun taho har kusa da garin Madina amma wai munafiki ce wai ya dauka ba yaki za su yi ba na farko suna jin haushin abin da ya faru a Badar na biyu sun kashe kuɗi mai yawan gaske wajen gayyatar wasu don su ƙara yawa na uku sun taho har da matansu don kan ma wani daga cikinsu ya ce zai gudu sannan sun yi tafiya wajen kilomita ɗaruruwa sun zo har kusa da garin Madina amma wai ka ce wai abin da ya sa baka biyo mu mene ba ka ɗauka ba gwamza za a yi ba shi ne ma'ana launa alamun italian sai suka dinga cewa da mun san ai da gaske yakin za a yi latta ma'ana kuma ai da mu za a yi da mun bi ku shi yasa mujahid yake cewa ya anuna launa alamun annakum talqauna harban laji'inakum walakin la talqauna qitalan mu duk mun san cewa kawai ba yaki za a yi ba shi yasa muka yi zaman mu kawai muka yi zaman mu a gida ashe kuma yakin ne ya faru ai da mun san yakin ne da mun bi ku Allah ya ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman kuma wannan dama sifar munafiki kenan yana tare da kai a zahiri baya tare da kai a goye wannan sifar tana da munin gaske kwarai da gaske kuma tana daga cikin abin da ke cutar da musulunci har a yau a zamanto mutum ya zamanto munafiki a cikin addini ya zama ana ganin tare da shi ake tattaunawa da shi ake mutum nan kwa yana tare da makiyanku duk abin da kuka tattauna sai ku ji magana ta fita ku rasa daga inda ta fita saboda a cikin ku akwai wanda zahiri yana tare da ku amma a zuci ba tare da ku yake ba to haka munafikai suke shi yasa Allah ta'ala ce a wannan lokaci kusancin su da kafirai yafi kusancin su da mu'minai shi yasa malamai suka yi hujja da wannan gaba cewa katta taqallabu bihil ahwal ashe halayen mutum za su iya canzawa fa yakunu fi halin zai iya zamantowa a wani halin a karabu ila al-kufr kaga aikin sa yafi kusa da na kafirai wa fi halin a wani halin kuma za ka iya ganin sa a karabu ila al-iman halin da yake ciki yafi kusa da masu imani me yasa aka ce sun fi kusa da kafirai fiye da kusancin su da mu'minai me yasa aka ce sun fi kusa da kafirci fiye da kusancin su da mu'minai saboda suffan munafiki ba suffan imani bace sai Allah ta'ala ya faɗi dalili sai ya ce yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim saboda suna faɗa a baki a bakunan su abinda ba shi bane a cikin zuciyarsu annahum yaquluna alqaula suka munafikai suka faɗi magana wala ya'taqiduna sihhatahu amma su wabu siyadda da ingancin ta ba a zuciyarsu wa minhu qawluhum la hada law na'lamu qitalan latabanakum daga cikin irin maganganun da suke fada na ƙarya sun san ba haka bane amma suke fada shine fadin su da mun san yaki za a gwamza da mun biyo ku fa innahum yatahaqquna anna jundan min al-mushrikeen suna da yaqini sun tabbatar da cewa wannan rundunar ta mushrikai qad ja'u min biladin ba'ida magana da na fada da sun zo ne fa daga gari mai nisa yata'arraquna 'alal muslimin suna jin zafin abinda musulmi suka yi musu game da manya-manyan su Abu Jahal su Qutba su Rabi'a da aka karkashe musu ranar Badar wa hum adha'aful muslimin kuma sun mazo da yawan da sun rubanya musulmi a yawa annahu ka'inun bainahum qitalan la ma'ana sun san wannan tawagar fitowar da ta yi ta fito ne da niyyar yaki ba makawa wali hada dan haka ne Allah ya ce wallahu a'lamu bima yaftuhuna Allah madaukakin sarki yana sanar da irin abin da suke koyewa sai Allah ta'ala ya ce
alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu
na'am
قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
الله ما دوك كين سركي يتي الذين قالوا لإخوانهم سونا ودن لسكة شيء وإن وانسو الذين قالوا لإخوانهم سونا ودن لسكة شيء